Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22-25. A jamhuriyar Najeriya za iya jin mu ta gidajen radion amfani ko Far'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Shugabannin da suke halarta taron konin kungiyar haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen Asiya da Pacific da ake cewa APEC a takaice a ƙasar Peru sun yi kira ga Amurka da sauran ƙasashe da kada su yi watsi da rejenonin harkokin kasuwancin ƙasa da ƙasa da suka ƙulla. A lokacin da Amerika da kuma masu zaɓe a wasu ƙasashen Turai suke zaɓen 'yan siyasan da suke ta baban cewa ƙila 'yan ƙasashen ne za su ci moriyar jeniyoyin. A saboda haka shugabannin ƙasashen ƙungiyar APEC suna kira ƙasashen da kada su janye daga harkokin kasuwancin da babu tsangwama a ciki. Ƙasar China tana son ƙasashen yankin su yi na'am da yarjejeniyar harkokin kasuwanci da ake cewa FTAAP a takaice. Yarjejeniyar da ta tanadi a gudanar da harkokin kasuwanci tsakanin ƙasashen Asiya da Pacific da babu shinge. Ana ɗaukan wannan shiri a zaman gasa ga shirin haɗin kan ƙasashen Pacific da Amurka ke marawa baya. Tilas kuma ƙasashe 12 da suka daddala wannan yarjejeniyar su yi na'am da ita kafin a ƙaddamar. To amma shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump yana son a yi watsi da wannan yarjejeniyar ta harkokin kasuwanci da babu shinge a ciki. Hukumar zaben kasar Ghana ta ce an shirya jami'an tsaro da 'yan jarida da kuma jami'an hukumar da za su yi aiki a ranar zabe da za a yi a watan Disamba idan Allah ya kai mu, za su yi zaben mako guda na musamman kafin dukkan 'yan kasar su kada ƙuri'a. Mai magana da yawun hukumar zaben kasar Ghana Eric Zapasu ya ce a makon gobe idan Allah ya kai mu ne za a kammala buga takardun da za a yi amfani da su a zaben da za a ranar 7 ga watan Disamba idan Allah ya kai mu. Galibi dai jam'iyyun siyasa sun sha zargin hukumar zabe da laifin nuna son kai ga jam'iyyar da ke jan ragaman mulkin kasar, zargin da jami'an hukumar zabe suka yi watsi da shi. Babban mai nazarin zaben kasar Somalia Nur Jamale Fara ya ce zaben wakilan majalisar wakilai da ta dattijai da ake yi a kasar ba inganci, domin ana sayan ƙuri'u da tafka magudi da musgunawa jama'a da kuma yin tarzoma. Mr. Nur Jamali ya wannan furuci ne a wata hira da sashen Somalia ya yi da shi. Ya ce wakilan da suke zaben wakilan majalisun ƙasar suna zaɓe ne bisa yawan kuɗin da aka ba su na cin hanci. Ya ce ana sayan ƙuri'a daga abin da ya kama daga $5,000 ko $10,000 ko $20,000 ko kuma $30,000. Mr. Fara ya ce an yi wa wasu wakilai barazana, wasu kuma sun ƙauracewa zaben domin suna tsoro, wasu kuma amma hana su shiga rumfunan zaɓe, yayin da wasu mutane suke amfani da sunayensu wajen kada ƙuri'a. Mr. Fara ya ce ofishinsa yana da shaidar 'yan takara guda 6 da aka zaɓa ta wannan hanyar. Fiye da wakilan jihohi 14 ne suke zaɓen wakilan majalisar wakilai mai tanda 75 da kuma wakilan majalisar dattijai 54. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fiye da wata ɗaya bayan an fara fafatawar ƙwace birnin Mosul na ƙasar Iraq, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da rahoton ƙaruwar yawan mutanen da suke arcewa daga yankunan alƙaryun birnin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce cikin makonni 2 da suka shige, yawan waɗanda suka yi hasarar matsuguninsu ya ƙaru daga 22,000 zuwa 60,000. Rahoton na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce rabin waɗanda suke arcewa daga birnin Mosul yara ne da mata da kuma 'yan mata. Mai magana da yawun ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da ayyukan jin ƙai James Lake ya ce mutanen da suke kokarin arcewa suna kuma yin kicibi da wasu barazana akan hanya. Mai baiwa fada shugaban Amurka shawara akan matakan tsaro Susan Rice ta yi wa gwamnatin Syria da kawata Rasha kashe diyajiya sabar cewa su za a ɗorawa alhakin hare-haren bama-bamai da ake kaiwa akan asibitoci a ɓangaren birnin Aleppo da ke hannun 'yan tawaye. Susan Rice ta ce daga kausan harshe Amurka ta yi Allah wadai da wannan mataki na kai hare-hare akan asibitoci da kuma masu ayyukan jin kai. Ta ce babu hujjar ɗaukan wannan mataki. Hare-haren da sojojin gwamnati suke kaiwa da jiragen saman yaƙi da kuma bindigogin artillery sun kashe akalla mutane 27 a jiya Asabar. Kafofin yaɗa labarun ƙasar Syria kuma sun ba da rahoton cewa tun lokacin da aka sabunta kai hare-hare a kan Aleppo a ranar Talata an kashe mutane 92 ciki har da mutane 2 da aka ba da rahoton cewa makaman da 'yan tawaye suke harbawa suna auna ɓangarorin da ke hannun gwamnati ne suka kashe su. Jiya Asabar da rana agogon ƙasar Yemen aka ƙaddamar da amfani da yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar sa'o'i 48 kwanaki 2 kenan. Kamfanin dillancin labarun ƙasar Saudi Arabia da ake cewa SPA a takaice ya ba da rahoton cewa rundunar sojan ƙawance ko kuma na taron dangi ƙarƙashin jagorancin ƙasar Saudi Arabia ce ta ayyana sulhu ko kuma ƙaddamar da amfani da yarjejeniyar. Rundunar ƙawancen ko kuma ta haɗin gwiwa ta faɗa a wata sanarwar da ta gabatar cewa za a faɗaɗa yarjejeniyar idan 'yan tawayen Houthi suka bari aka yi jigila da kuma rarraba kayayyakin agaji na jin ƙai da kuma ba da jinya a biranen da suka yi wa ƙawanya. Mai magana da yawun sojojin da ke ƙawance da 'yan tawayen Houthi ya ce su kan sun jaddada aniyarsu ta mutunta yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar idan ɗaya ɓangaren shi ma ya mutunta ƙa'idodin yarjejeniyar. Tun dai lokacin da aka fara amfani da yarjejeniyar ba a ba da rahoton ko an kai hare-hare daga kowane ɓangare daga cikin ɓangarorin biyu ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kiyasta cewa fiye da mutane 10,000 ne aka kashe tun lokacin da sojojin taron dangi ko kuma na ƙawance ƙarƙashin jagorancin ƙasar Saudi Arabia suka fara kai hare-hare a Yemen a watan Maris na bara a ƙoƙarin da suke yi na mai da shugaba Hadi bisa karagar mulki.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma da yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da masaduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Rana asabar mai zuwa ne idan Allah ya sa muna cikin masu yawancin rai za a gudanar da zaben gwamna a jihar Ondo da ke kudu maso yammacin Najeriya. Yau shirin zai mayar da hankali ne domin jin shin wani irin shirye-shirye hukumar zabe ta yi domin samar da zabe karɓaɓɓe kuma amintacce a wannan jiha. Akan haka ne wakilin sashen Hausa Nasir Adamu Elikaya ya tattauna da mai magana da yawun hukumar zaben ƙasar wato Nick Dazan inda shirin hukumar zaben ya kwana. Kuma Nasiru ya fara tambayarsa ne shin ko har yanzu ranar Asabar wato 26 ga wannan watan ne za a gudanar da shi wannan zaben?
Eh, in Allah ya yarda za mu yi zaɓe ranar Asabar 26 ga wannan wata bisa ga jadawalin da muka fito da shi a baya 2 ga watan Maris na wannan shekara. wato kaman watannin shida kenan da suka wuce.
A zuwa yanzu kuɗi ke na ga kun fidda majerin ɗan takarar gwamna ɗin. Don kun ka mana ƙarin bayani kan yawan ƴan takara.
Eto baba jam'iyyu sun nika mana sunan ƴan takara 29 kuma a ranar 27 ga watan da ya shuɗe wato watan 10 kenan bisa ga dokokin zaɓe a hurumunmu ne mu wallafa sunayen waɗannan da za su yi takara kuma mun wallafa da sunayen ƴan takara 29. To a cikin waɗannan 29 akwai na PDP wanda shi ne Jimo Ibrahim wanda muka sanya shi bisa ga umarnin kotu. Kamar yadda aka sani dai da farko an fara nika mana sunan Eyitayo Jegede ne. Amma daga bisani sai muka sami hukuncin kotu wanda ya umarce mu akan mu saka sunan shi Jimo Ibrahim kuma haka na muka yi kamun yayin da muka sake samun wani umarni wanda ya saba ma wannan ko bambanta da shi shi kuma za mu yi biyayya da shi amma kawo yanzu kamar yadda na maka bayani guda 29 din ne.
Wannan da ya nuna ita hukumar zaɓe duk abubuwan da kotu ta faɗa da su take amfani kenan.
To ya zama wajibi mu biyayya ga kotu saboda ka san ita ma hukumar zaɓe ita kanta wata hukuma ce wanda dokokin wato zaɓe da kundin tsarin mulki suka fidda ko kuma suka haifa. To ba yadda za a yi kenan a ce ta yi aiki daga wajen wato ko kuma ta abin da ya saba ma kundin tsarin mulki da dokokin zaɓe. Kuma bisa ga fahimtarmu tun can sharuɗan ma zaɓe na da nasaba da wato ayyukan kotu. Saboda in ka duba za ka ga cewar sati biyu kamun a yi zaɓen tarayya gabaki ɗaya shi shugaban kotun ɗaukaka ƙara shi ke gabatar da wato kotuna wanda za su shari'a bisa ga kan zaɓe kuma ya zayyana yadda za su yi ko kuma ka'idodi da sharuɗan da za su bi a lokacin wannan hukunci da za su yanka. To saboda haka ya zama wajibi ke na mu yi biyayya da hukuncin kotu kuma in ka duba ma bisa ga tafarkin demokradiyya da federaliya idan ba a bi hukuncin kotu to tabbas za a samu tashin hankali da rudani kenan.
Duk da zan su bangaren gwamna Olusegun Mimiko sun nuna an gudanar da zaben fidda gwani kuka tura wakili ya kula kuma da fitowar shi Jegede na bangaren Siyamin Makarfi amma daga baya sai kuka ajiye nasun kuka dau hukuncin kotu na Jimo Ibrahim.
Tabbas abin da ya faru kenan kamar da ma na maka bayani sunan dan takarar Jegede wanda shine zama zakara a zaben da aka yi wanda kuma muka sa ma ido mu kanmu a hukumance amma daga bisani mun sami umarni kotu. To kuma wannan hukunci ya zo ba hakan nan safai ba ya zo da zafin shi ya zo da wato wani order 48 wanda yake cewar idan ma ba aiwata wato hukunci ko umarnin kotu ba to tabbas sun shugabannin mu kansu za a je a kai su gidan yari. To kaga ya zama wajibi kenan a bi ma kotu kamun yayin da mai yiwuwa wani zai je kotu ya tunkari wannan umarnin.
Domin na ga shi Jimo Ibrahim ɗin ma yana nuna wata takarda da ya zargi wata jami'ar ku da neman cin hanci da rashawa.
To wannan ai a baya ne kuma mun fito mun ba da sanarwa kan ba wani abin da ya faru haka. Ana zaune a nan hukumar zaɓe shi kwasam sai ya duro mana kuma da ya turo din a ofis ɗinmu ba tare da wani gayyata ba ya zo ya sami ita director namu na legal services. To kuma yana shiga ofis ɗinta ita ma ta gayyaci abokanan aikinta guda uku su sa ido su ga menene zai kasance. Kuma bisa ga mu binciken da muka yi lokacin da ya shiga har ya bari cikin minti 15 ba wani zancen tambayan hanci da aka mishi. Saboda haka mun ce duk ma al'umman duniya su yi fatali da wannan zargi na shi ba gaskiya ciki.
ni za ku ce kan kuma zanga-zanga da wasu suka yi da suka ji kun bi umarnin kotu kun ba da takarar ga Jimo Ibrahim a nan jihar Ondo?
Eto, abinda za mu ce shi in ba su gamsu ba su ma sai su garzaya kotu su tunkari wannan hukunci. Abinda ya kamata yi kenan in ba ka gamsu da abinda ya faru ba, sai ka je kotu ka tunkari wannan hukunci. In kuma Allah ya baka sa'a, in ga kotun ɗaukaka ƙara sun ba da hukunci wanda ya zo daidai da ra'ayinka ko da kocinka, ita kuma zaɓe dole ne ta yi biyayya da wannan wato hukunci. Shi yasa ma kamar yadda in ka lura sunayen da muka wallafa, ai a gaban sunan Jimo Ibrahim mun rubuta karara akan shi fa yana nan ne saboda hukuncin kotu.
Na gani ba shakka, na ga abin da kuka rubuta kina. Ni kuma sannan abin da yake ba ƙara ba wa 'yan Najeriya mamaki yadda za a ga za a yi zaɓe ya samu jin'iyu masu yawa sun tsaya takara. A ƙarshe sai ga ba su da wani tasiri sai abin ya tsaya kan ko jam'iyyar APC ko PDP ko ABGA, duk ba su fi jam'iyyu huɗu ba ne ke tasiri a harkar zaɓukan nan.
In ka dubi sha'anin siyasa da demokuraɗiyya, ba zai zama daidai ba a ce an kimanta jam'iyyun nan, saboda in akwai ra'ayoyi a ƙasan, in kuma ka je baka ba ma wani rajista ba, kaga ka taushe wani ra'ayin kenan. To kamata kowa dai ya sami, kowa na da hurumi bisa ga kundin tsarin mulki, da kundin tsarin mulki na duk duniya ga baki daya, kan kowane bil'adama yana da yanci ya hurici ya zama da ra'ayi. To kaga idan aka je aka ki musu rajista ko aka hana su takara, to ya zama kaman wato an hana su wannan yanci kenan, ko kuma an ma musu abin da ya saba ma wato ra'ayinsu, kuma wannan zai zama kuma mun yi abin da ya saba ma makundin tsarin mulki da martabansu. Saboda haka kamata kowa a bashi zarafi. In kai ne mutane ke kauna za su kada maka, in kuma ba sa kaunanka ko a kidanka za su aje ka gefe. So mu a gefenmu dai ba mu cewa babu, in dai mutum ya bi sharuɗan da aka shimfiɗar a kundin tsarin mulki da dokokin zaɓe, wanda kamata ya ce jam'iyya dai tana kunshi da al'umma wanda suka zo daga sashi daban-daban, kabilu daban-daban, kuma ba ta da alaka da wani ko kungiya na sirri ko wani kabila ko kuma addini, kuma ba ta da wani tambari wanda ya zo ɗaya da wani ko ɓangaren tsaro ko kuma wani kungiya ta sirri da makamantansu. To in dai an bi wannan ka'idodi bisa da dokokin zaɓe in aka rubuta mana, to wajibi ne bayan kwana 30 mu kuma hukumar zaɓe mu amince ko kuma mu ci amincewa, kuma in ba mu ce ufan ba ma bayan kwana 30 wannan wato kungiya ya zamanto wato an mishi rajista kenan, abinda kundin tsarin mulki da dokokin zaɓe suka tanadar kenan.
Akwai wani tsari ba da kuka ɗaukowa wanda ke soke wasu jam'iyyu in ba su taka rawa ba, ya zama har aka gudanar da zaɓe ba su da ko wakilai a majalisa, aƙalla ce ko jam'iyya ba ta da kansila? Akwai lokacin da kuka soke wasu jam'iyyu ba?
To bisa ga sashi 82 na dokokin zaɓe, kamata bayan an yi zaɓe na tarayya ga baki ɗaya, a ce duk dai wanda jam'iyyu da aka musu rajista aƙalla dai suna da wakili ko wakilai a majalisu na tarayya ko kuma na jiha. To amma yawanci ita hukumar zaɓe ba ta hanzari ta saukar da rajista na jam'iyyun nan, sabida bayani da na maka akan kowa ma yana da hurumi in ka duba kundin tsarin mulki ya yi tarayya da ɗan uwan shi, kuma ya yi hurici ya kuma zama da ra'ayi. To saboda haka muna kaka tsantsan wajen in ma ba su bi wannan kudurin ba mu saukar da rajistan su.
A ƙarshe shi wannan zaɓe na Ondo kun shirya tsaf da na'urori da kudin gudanar da shi?
Yanzu abinda muke ciki mun shirya koro daki-daki guda 6, kuma kawo yanzu mun riga mun gama guda 5. za mu kammala horo ranan talata idan Allah ya kai mu. Kuma ranan talatan nan idan Allah ya kai mu za mu yi gangami na karshe a birnin Akure, wanda za mu gana da masu wada saki a wannan tafiya, yan takarar yan jam'iyyun shugabanninmu na gargajiya da na addini, kungiyoyi masu zaman kansu, shugabannin matasa da mata da nakasassu, duk za mu hallaru a garin Akure a sake duba tsari da muka yi, kuma mu nemi goyon bayan masu ruwa da tsaki a wannan tafiya. Sannan kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu fara sarrafa wayannan na'urori wanda muke amfani da su na tantancewa, wato smart card reader. Za mu fara su bisa ga cibiyoyin zaɓe, kamar yadda ka sani kowane cibiyar zaɓe tana da namba. To za a fara waɗannan cibiyoyi ne yanda za su yi aiki ne kawai bisa ga cibiyar da aka tura a yi amfani da wannan na'ura. Sannan daga nan sai a ci gaba da caji har yayin da za a kai waɗannan na'urori a cibiyoyin zaɓe. Sannan kuma bugu da ƙari, ranar Laraba idan Allah ya kai mu za mu fara rarrabar da takardun zaɓe na sirri, wato takardun kada zaɓe da akwatunan zaɓe da na rubuta sakamako. Za mu ɗauka shi daga wato birnin Akure, sannan a garzaya zuwa kananan hukumomi guda 18, daga nan kuma a sake garzaya zuwa gundumomi ranan wato Alhamis, zuwa gundumomi 300 a faɗin Ondo State, sai kuma washe gari ranan Juma'a a jajiburin zaɓe za a kwana a gundumomin nan, wato jami'anmu da jami'an tsaro. Sa'annan washe gari da Asubahi kuma za a sake garzaya zuwa cibiyoyin zaɓe a buɗe rumfunan zaɓe.
To masu ware, a madadin wakilin namu Nasiru Adamu Hilka da mai magana da hukumar zaɓen Najeriya Nick Dazan, sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin, ni madugun shirin Ladan Ibrahim yake cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman.
Ta koyina mutum ma na iya ganin barnan da rikicin boko har mai janyo, musamman ma ta fuskacin harkar ilimi, domin ko baya ga lalata makarantu kashin malamai da kuma dalibai. Yanzu haka akwai yara kusan miliyan guda da rikicin boko mai raba da makarantu, lamarin ma da ke zama babban barazana ga cigaban ƙasa. Wani rahoto da asusun tallafa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF fitar na kununi da cewa sama da yara 'yan makaranta miliyan ɗaya ne ya zuwa yanzu rikicin boko mai ritsa da su a arewa maso gabashin Najeriya, wannan yanzu haka ma ba sa zuwa makaranta. A nan kuma ba za mu mance ba da harin da aka kai a kwalejin gwamnatin tarayya da ke Buni Yadi, wato FGC, wanda aka kai a ranar 25 ga watan Fabrairun shekarar 2014, harin ma da ya sanadiyar mutuwar fiye da ɗalibai 50 wanda ba su dade ma da komawa hutu ba. To wai kome irin waɗannan yara da yanzu ma ba sa zuwa makarantar ke cewa ne? Kuma don sanin halin da suke ciki, na kolega wani sansanin wucin gadi na 'yan gudun hijiran Boko Haram da yanzu ma ke samun mafaka a Jalin Gofa da jihar Taraba.
Shin ma'adilas ba shi galle ne ba kuɗi.
Allada Antoni, dama ina mubi ina makaranta can naso kuma nazo nan kuma ban na makaranta na.
Jummai Audu, ba na makaranta.
To sai dai yayin da waɗannan yara na Taraba ke ma kokawa, tuni hukumomin kula da 'yan gudun hijira ma suka kaddamar da wani sabon shirin karantarwa a sasanin 'yan gudun hijira, inda suke samun tallafin kungiyar masu zaman kansu da kuma sojoji, wanda kuma tuni ma kulla ta soma biyan kuɗin sabulu kamar dai da na tarar a sasanin 'yan gudun hijira da ke damare a jihar Adamawa.
Masu sauraro, ina ɗaya daga cikin ajujuwa da ake kantar da 'yan gudun hijira, kamar yadda kuke ji da yanzu haka ga waɗannan 'yan gudun hijira.
What is your name?
Iswa Anta.
What is your name?
My name is Hadiza.
So can you 1, 2, 3 G?
1, 2, 3 4 5.
Bari mu ji me ake koya musu kuma. Hukumar ke ɗauki ta Najeriya ne ma ita ce ma ke kula da sansanin gudun hijira, kuma kamar da gani hukumar mai kula da jami'an Adamawa Taraba Sa'adu Bello ya bayyana, kawo yanzu dubban yara ne ma ke bukatar karatu a yanzu.
Kusan duk wanda yake sansanin dole ne ya shiga makaranta, matukan yana cikin wannan bracket na age school age dole mu enroll din shi a makaranta wasu su ba su taba shiga makaranta bayan nan muka sa su aji na farko mai zaka duba sa da wani lokaci da aji da zaka ga mutum shekara 12 wani da shekara 10 yana aji da saboda muna bukatar su samu ilimi kafin su barna gure wanda suke makaranta kuma suna ci gaba da yi a kullum a wurin makarantun mu da cikin su
to wai kowace rawa gwamnatocin jihohi musamman na arewa maso gabas ke mata takawa ne a wannan sabon yunkuri Alhaji Mahmudu Abubakar shine babban sakataren ma'aikatan ilimi a jihar Adamawa ya ko bayan tallafin da jihar ke badawa
wato ilimin su ana kokari kuma ka sani ma mai yuwa ina fata kana da sani cewa gwamna na Adamawa kwanakin nan ya sa yayi doka ta baci akan ilimi kuma ilimin sauran yara ma gaba daya ba ma yan IDP kawai ba amma musamman yan IDP yanzu a kwanakin nan ma za mu zo mu yi launching enrollment campaign a wannan makarantar da muke ciki yanzu na tabbatar da yaran nan duka suna cikin makaranta kuma suna karatu kuma ana kokari a samu malamai wanda za su taimakawa in ka lura yanzu anan sojoji ne suke karantar da yara da sauran malamai to ana kokari a samu a tabbatar da an samu malamai isassu wanda suka san kan karantarwa a sa su a wannan makarantu
to sai dai kuma wani hanzarin da ba gudu ba shine ma na halin da malaman da ke taimakawa ke ciki yanzu
suna na jan da ba to karantar da wannan yankudin hijira hakuri ne muke yi musamman mu ma karan kanmu ni ma dan gudu hijira ne na bada kai ne domin taimaka ma wannan yaran mu da aka kore mu daga can kauyuka wanda ya dauki lokaci babu fani karatu to muna dauki da hakuri ne duk da ma ba a duba mu ba mu wani abin da za mu dan ko wanke kai da shema duk da kuma muna hakuri domin muna so mu ga cewa yaran mu wannan ba su koma irin halin da na duhunci na daba muna so ne mu ga rayuwarsu yayi kyau yayi haske domin mu gina Najeriya nan gaba
koma da menene akwai bukatar hada hannu wajen tallafa ilimin wadannan yara mai da yan rajin kare haƙƙin bane Adama irin su Reverend Sabelo Andre ke yin kira
mu yan kungiyar kare haƙƙin dan Adam mun fahimci cewa ba sa samun magani ba sa samun abinci ƴaƴansu ba sa yin makaranta da sauran bukatu na rayuwa wanda idan ba an dauki mataki ba kaga jahilci din nan shi ya haifar da bukaran domin haka ƴaƴansu nan da ba su karatu gobe irin su ne wani kungiya zai taso ya yi amfani da su ya haddasa fitina cikin ƙasa don haka ina kiran gwamnati daga mataki na tarayya da na jiha da na kama hukuma su kama jimanin tallafi na gaggawa
Rabaran Sabelo Andrew kenan wani ɗan rajin kare haƙƙin ɗan Adam a jihar Taraba Ibrahim Abdul Aziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice.
Shugabannin da suke halarta taron kolin kungiyar hada kan tattalin arzikin kasashen Asiya da Pacific da ake cewa Afrika ta kaice a kasar Peru sun yi kira ga Amurka da sauran kasashe da kada su yi watsi da yarjejeniyoyin harkokin kasuwancin kasa da kasa da suka kulla. Kasar China tana son kasashen yankin su yi na'am da yarjejeniyar harkokin kasuwanci da ake cewa FTAAP a takaice. Yarjejeniyar da ta tanadi a gudanar da harkokin kasuwanci tsakanin kasashen Asiya da Pacific babu shinge. Hukumar zaben kasar Ghana ta ce an shirya jami'an tsaro da 'yan jarida da kuma jami'an hukumar da za su yi aiki a ranar zaben da za a yi a watan Disamba idan Allah ya kai mu za su yi zaben mako guda na musamman kafin dukkan 'yan kasar su kada ƙuri'a. Mai magana da yawun hukumar zaben kasar Ghana din ya ce a makon gobe idan Allah ya kai mu za a kammala buga takardun da za a yi amfani da su a zaben da za a yi a ranar 7 ga watan Disamba. Idan Allah ya kai mu galibi dai jam'iyyun siyasa sun sha zargin hukumar zaben da laifin nuna son kai ga jam'iyyar da ke jan ragaman mulkin kasar zargin da jami'an hukumar zaben suka yi watsi da shi. Babban mai nazarin zaben kasar Somalia Nur Jamali Farah ya ce zaben wakilan majalisar wakilai da ta dattijai da ake yi a kasar babu inganci domin ana sayan kuri'u da tafka magudi da musgunawa jama'a da kuma yin tarzoma. Mr. Nur Jamali ya wannan furucin ne a wata hira da sashen Somalia ya yi da shi. Ya ce wakilan da suke zaben wakilan majalisun kasar suna zaɓe ne bisa yawan kuɗin da aka ba su na cin hanci. ya ce ofishinsa yana da shaidar 'yan takara guda 6 da aka zaɓa ta wannan hanya. Fiye da wata ɗaya bayan an fara fafata kwace birnin Mosul na ƙasar Iraq, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da rahoton ƙaruwar yawan mutanen da suke arcewa daga yankunan alƙaryun birnin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce cikin makonni 2 da suka shige, yawan waɗanda suka yi hasarar matsuguninsu ya ƙaru daga 22,000 zuwa 60,000. Rahoton ya ce rabin waɗanda suke arcewa kuma yara ne da mata da kuma 'yan mata.
To da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da izinin Allah, inda za ku ji shirin na gari na kowa da Sahabu Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25.